Sashen Hausar Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Kumel tare da Aisha da sallar sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 24 ga watan Fabrairu shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Amurka ta yi wata yar takaitacciyar tattaunawa da kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan wanda ka iya kaiwa ga rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a wannan makon. Cibiyar hana yaduwar cututtuka ta kasar Korea ta Kudu ta ce mutum 113 daga cikin 120 sabbin kamuwa da cutar coronavirus sun fito ne daga birni na hudu mafi girma a kasar, wato Daegu da kewaye. Hukumomi a kasar Mali na sake daukan sabbin matakan don tattaunawa da sasantawa da yan tawaye masu ikirarin addinin Islama dake arewacin wannan kasa ta yammacin Afrika.
Kanan labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa batun baiwa kananan hukumomi yancin cin gashin kai a Najeriya ya sake tasowa. Ko me yasa?
An tura wa kananan hukumomi guda 774 dake kasan nan naira trillion 7. A yau akwai kananan hukumomi ba su da kudin da za su iya gyara famfo na burzatsai idan ya bashi.
Haka kuma za ku ji cewa sashen Hausa na Murya Amurka zai kafa ofishinsa na shiya a birnin Kano. Ko me gwamnatin Kano ke cewa game da wannan ci gaba?
Idan kun bude tasha a nan jihar Kano, a gaskiya kun bude tasha ce ta Najeriya. Mu a matsayin mu na gwamnati lalle mu ba ku haɗin kai wannan aiki da za ku yi, kusan in ce mu ne kuke taimakawa.
Haka kuma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda na shirya kuma zan gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana jiya Lahadi cewa Amurka ta yi wata yar takaitacciyar tattaunawa ta tsawon kwanaki 7 da kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan wanda ka iya kaiwa ga rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyar yan tawayen a wannan makon. Wannan jawabi na Trump na zuwa ne kwana daya da aikawa da aiwatar da yarjejeniyar takaitaccen tashin hankula da aka yi a fadin Afghanistan ranar Asabar, inda duka bangarorin da ke da hannu a wannan rikici da aka kwashe shekaru 18 ana yi suka amince da tsagaita wuta na mako guda. Ina so naga yadda wannan tsagaita wuta na mako guda zai kasance, in ji Trump yayin da yake wa manema labarai bayani jim kadan kafin ya kama hanya zuwa India. Ya ce an ci gaba da mutunta batun dakatar da bude wuta na dan lokaci, to amma irin ci gaba da za a samu a cikin kwanakin da suka rage zai yi matukar tasiri kan irin mataki na gaba da za a dauka a batun samar da zaman lafiya a Afghanistan. Cibiyar hana yaduwar cututtuka ta kasar Korea ta Kudu ta ce mutum 113 daga cikin 120 sabbin kamuwa da cutar coronavirus sun fito ne daga birni na hudu mafi girma, wato Daegu da kewaye. Adadin waɗanda suka kamu da cutar da aka sanar a kasar ta Korea ta Kudu zuwa yanzu sun kai 556. Shugaban kasar ya sake jan hankalin al'umma kan karuwar adadin ne a jiya Lahadi, inda ya gargadi hukumomi da su dau tsauraran matakai na dakile cutar. A jawabin da ya yi wa kasa ta kafar talabijin ranar Asabar, Prime Minister kasar ya bayyana cutar da cewa ta kai wani mummunan mataki, inda ya yi nuni da adadin sabbin kamuwa. Ya ce
cikin ilbu jihar jungshimuro corona 19 확진자가 급격하게 증가하고 있습니다.
야치 아 'yan kwanakin nan adadin waɗanda suka kamu da cutar ta murar coronavirus na ta karuwa a wasu sassa. Gwamnati ta lura cewa yaduwar cutar ta kai wani mataki mafi tsanani, kuma gwamnati na daukar matakai da suka fi dacewa domin dakile dada yaduwar cutar. Yayin da tashin hankali ke ƙara kamari a ƙasar Mali, hukumomi na sake ɗaukar sabbin matakai don sasantawa da ƴan tawaye masu ikrarin addinin Islama dake arewacin wannan ƙasa ta yammacin Afirka. Shugaban ƙasar Mali Ibrahim Boubacar Keita ya faɗi cewa gwamnatinsa a shirye take ta tattauna da shugabannin ƴan tawayen dake ƙasar. Ƙasar ta Mali ta dade ne tana fama da rikicin masu ikrarin jihadi wanda ya barke a ƙasar tun a shekara ta 2012. Daga wannan lokaci fararen hula da jami'an soji da dama sun rasa rayukansu a sanadiyar wannan rikici.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, zamu leƙa Najeriya inda ake danganta ta'azzarar lamarin tsaro da kuncin talauci kan rashin ƴancin cin gashin kan ƙananan hukumomi 774 a ƙasar. Wakilin muryar Amurka Abuja Nasir Adam Elikaya ya duba mana wannan lamari.
Gwagwarmayar nan ta tsawon shekaru ta neman ƴancin gashin kan ƙananan hukumomi ta saki bullowa Majalisar Wakilan Najeriya, inda ta kai ga karatu na biyu da miƙawa kwamitin gyaran tsarin mulki. Matakin da hukumar kula da hada-hadar kuɗi ta Najeriya NFIU ta yi ya takaita ne kan tura kuɗin kai tsaye ga wasu sun ƙananan hukumomin, amma hakan bai samar da cin gashin kashe kuɗin ba tare da sa hannun gwamnoni ba. Da yake bayani kan ƙudurin dokar, ɗan majalisar wakilai Mansur Manusoro ya ce ya kawo batun ne don ya lura rashin ƴancin na da nasaba da aikata miyagun laifuka da kuncin talauci, kazalika har ma da sanadiyar mutuwar mata da yara a lokacin haihuwa.
Gwamnatin tarayya tana ware kuɗaɗe daga asusun haɗaka wanda ƙididdiga ya nuna daga watan Janairu na 2015 zuwa watan Satumba na 2019 an tura wa ƙananan hukumomi guda 774 dake ƙasar nan naira trillion 7. A yau akwai ƙananan hukumomi ba su da kuɗin da za su iya gyara famfo na burtsatsai idan ya bace. So ina kuɗaɗen nan suke fita?
Zuwa yaushe ne ake tsarin wannan ƙuduri za a kammala shi tun da yanzu ya je karatu na biyu?
Majalisar dattawa sun kafa committee da zai daramba wa constitution na Najeriya, ita ma majalisar wakili za ta kafa nata wannan committee. Matuƙa an samu wannan abu guda biyun za su fara aiki nan take.
Wannan ƙuduri ba zai zama doka ba ko bayan yiwuwar amincewa majalisar dokokin tarayya, sai an samu 2-3 na majalisun jihohi sun amince, da hakan kuma abu ne mai kamar wuya. Da yake sharhi kan kuncin tattalin arziki a yankunan karkara da tijin arewa Alhaji Musa Yola ya ce rashin kwazo kan lamuran dogaro da kai na maida jama'a musamman ma matasa koma baya.
Mutumin da ke zaune nan ya bude bakin ya ce wai ba zaman lafiya akwai talauci. A wata talauci ne kana zaune ba kai motsi ba kai talauci. Ubangiji bai da bai san abin da ya turo Annabi Adam da farsani da gasari da lauje ba. Akwai kuma da bashi mu ba ƴan Adam bane. Ai duke tana ƙasa. Yanzu da ban bai zama da yana ka ko zina da yana tudu ko zai dauka ba mai saya. Abin da yasa Allah boye su a ƙasa don in kai kokari ka samu sai ka fara da daraja.
Ɗaya daga kwamishinonin ayyuka na Arewa maso gabas injiniya Abubakar Baffa ya ce jama'a na da gudunmawar da za su bayar wajen taimakon kansu ta hanyar rashin haɗama musamman wajen gini kan layukan ruwa ko keta haddin hanya.
Wasu ma mutane za ka ga mutum sai ya je shi ya daɗa layi ya je shi da gina masallaci bayan ya gama gina gidansa a ce yana buƙatar wurin da zai yi masallaci. To a zuciyarsa abin da ke nema masallacin ba ne, in an ƙyale ya gina masallaci a kan layi shi kenan, ai masallacin ta yanke layi. To damun tarko ne yake yi ya sami bayan nan gina ya gininsa a kai. Ba daidai ba ne masallacin, ai dole sai da hanya ne mutane za su bi hanya su iso masallacin nan. Ba daidai ba ne, ba kayan mutum ba ne, ba daidai ka zo ka sa masallaci a kan layi ba. Irin wa'annan gine-ginen da ake yin su rambatsau a kan layi nan shi ya zama dalilin da ya sa mutane da dama suke samun jinkirin samun hanyar ko masu rasa hanyar gabaki ɗaya.
Lamuran cin gajiyar demokuraɗiyya a Najeriya na zama bisa sa'ar samun jami'an siyasa ne masu zummar cika alƙawarin kamfen, amma ba don manufofin jam'iyya ko lashe zaɓe ba. Nasura da Malika a muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adami Alikaya, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC, inda agogonmu ke cewa karfe 12 da kusan minti 10 na dare a nan Washington. Yanzu dai ga Aisha ta dauke da sauran labaran duniya.
Wata girgizan kasa mai karfin maki 5.7 a ma'aunin girgizan kasa da ta auku kusa da iyakar kasar Turkiya da Iran da sanyin safiyar jiya Lahadi ta yi sanadiyar mutuwar mutane 9 a Turkiya, kana mutane 65 suka jikkata a Iran. Hukumar binciken karkashin kasa ta Amurka ta bayyana cewa girgizan kasar ta fi karfi ne a garin Habash Olya dake lardin Azerbaijan ta yamma a kasar Iran, kimanin kilomita 10 daga kan iyakar Turkiya. Amma girgizar kasar ta fita adi ne a lardin Van na Turkiya, inda mutane 9 suka mutu cikin su har da yara 4 kanana, mutane 37 kuma sun jikkata. Mazauna garuruwan da wannan abu ya auku sun taimakawa jami'an tsaron Turkiya lalubo baraguzan gidaje da makarantu da suka rushe domin ceto waɗanda suke raye. Iran ta ba da rahoton jikkatar mutane 65 da gidaje da suka rushe. Ko a jiya Lahadi an yi ta jin hucin girgizan kasar ciki hadda mai karfin maki 6 a ma'aunin girgizan kasa. Bernie Sanders ya yi gagarumin lashe zaben fidda dan takara na jam'iyyar Democrat da aka gudanar a Nevada, wanda hakan ya karfafa matsayinsa na wanda ke kan gaba a jerin masu neman zama dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar, bayan da yayi kunnan doki da wani dan takara a Iowa da nasara da ya samu a New Hampshire. Da wannan cikakkiyar nasara da ya samu a Nevada, Senator Bernie Sanders ya yi kira da a hada kai a jam'iyyar. Idan muka hada kai, ba kayar da Trump kadai zamu yi ba, zamu kawo gyara da sauye-sauye a kasar tamu, mu kuma samar da gwamnati da kuma irin tsarin tattalin arzikin kasa da zai amfani kowannen mu, ba kawai wasu masu arziki da suka bada gudummawa yayin yakin neman zaɓe ba. Nagode kwarai, a cewar Senator Sanders.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Sashen Hausa na muryar Amurka zai kafa ofishin shiya a Kano domin tsarawa da hada shirye-shirye kana da aika rahotannin al'amura daga shiyar Arewa maso yammacin Najeriya. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya hado mana.
Dangane da haka ne kanan takardi bakuncin shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustafa Sakuto domin tantance yadda al'amuran kafa ofishin za su kasance, har ma ya ziyarci gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje.
Nazo a hukumance ga mu abin da ya kawo ni Kano, wato nazo ne Kano domin na bude office na bosa kuma da kanan Kano. Baya tutun office mai studio na radio da television, inda an ce kana Hausa ko baka Kano, to Hausa ba ta cika ba da kyau. Za mu bude shi saboda dalilai da yawa. Na farko dai saboda muhimmancin Kano a al'adar Hausa. A matsayin Kano gudun ciniki babban gari da muhimmancin sa a ƙasa a Najeriya, a Afirka ta yamma da duniya ma baki daya. Kuma mu a gurinmu aksalin da abubuwan da muke samu na fada a rido sukan fito daga Kano ne. To mun bude wannan Kano domin mu samu damar baiwa Kano damar a daɗa sanin abubuwan da take ciki dangane da ayyukan da ake yi da al'amuran da suke faruwa a cikinta.
Gwamna Abdullahi Umar Ganduje, wanda ke cike da annashuwa dangane da wannan hoɓɓasa na muryar Amurka, ya ce yunkurin ya yi daidai da matsayin Kano na jalla babbar Hausa.
Wannan kuduri da kuka yi na bude babban ofis a wannan jiha tamu abu ne wanda yake yazo daidai da martabar Kano da kuma irin abubuwan da suke faruwa a wannan jiha tamu. Tsohon tarihi ya nuna irin cinikayya da ake da ita da kasashen Larabawa wanda suka shigo cikin dajin Sahara ake hutsa. To kaga wannan ya kawo wata ruwayewar kai da dadewa da kuma kasancewa al'adu sun zauna da gindinsu. To saboda haka idan kun bude tasha a nan jihar Kano a gaskiya, wato kun bude tasha ce ta Najeriya da kuma wadansu kasashe makwabta. To saboda haka mu a matsayinmu na gwamnati lallai mu ba ku haɗin kai, mu ga duk wani taimakawa da za mu yi mun taimaka muku domin wannan aiki da za ku yi kusan in ce mu ne kuke taimakawa, domin mu ne za ku faɗi wa duniya irin abubuwan da suke faruwa.
Shi ma sarkin bici mai martaba Alhaji Aminu Ado Bayero, wanda ya yi digiri a fannin aikin jarida da yaɗa labarai shekaru da dama da suka shuɗe, ya ce tsare-tsaren kafa ofishin shiya da muryar Amurka ke yi a Kano abu ne da ya dace.
Alhamdulillah. alhamdulillahi mun gode wa Allah da muka samu nasara har office ɗinku ya zama da za a buɗa wanda yake babba kuma zai taimaka wa al'umma. Kullun nan na cike da farin ciki idan naga kafafan watsa labaru a domin shine consultancy ɗina na fari saboda karatun aikin jarida da nayi ya zuwa digiri. Saboda kullun idan naga irin waɗannan abubuwan suna faruwa nakan zama cike da farin ciki kuma kullun ina mai fatan alheri ga yan jaridu wanda kullun nake kiransu yan uwana amma kuma ina gudu daga wajen su wani lokacin saboda yanayin aiki na. Mu ne muku fatan alheri kuma mun gode da tun daga headquarter akai tunanin a bude wannan office a Kano kuma muna tabbatar muku da goyen bayan mu da bada shawarwari a duk lokacin da aka bukaci haka.
Bayan kaforsa ofishin muryar Amurka na Kano zai kula da harkokin aika rahotanni da tsara shirye-shirye na radio da talabijin zuwa birnin Washington DC game da al'amuran da ke faruwa a jihohin Kano, Jigawa, Kaduna, Katsina, Sokoto, Zamfara da kuma jihar Kebbi. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. To idan aka biyo mu a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan za a ji cewa wannan gidan rediyon na faɗaɗa tare da inganta kawancansa da kafofin yaɗa labarai na rediyo da talabijin a Najeriya.
Shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto wanda ya bakunci Kano a wani bangare na ziyarar aiki a Najeriya ya ce kawancen da kananan tasocin radio da talabijin na cikin gida Najeriya ya shafi musayar shirye-shirye tsakanin VOA da tasoshin baya gaba da horo da kayan aiki ga ma'aikatan su.
Na zo an ƙara tallata sababbin shirye-shiryen mu da gidajen radio wanda dama muna alaka da su shirye-shiryen da dangari a cikin wannan shirin shine muna son mu dinga bada tarihi na kananan garuruwan mu da kauyuka ba manyan garuruwa ba kananan garuruwa domin komai kankan sai guri yana da tarihi wani yazo kafa shi diriji akwai dalilan zuwan sa gurin da za a Niger akwai wani kauye da ake kira kauyen Luka uban Steve Luka sai ya kafa wannan kauyen daga nan aka samu sunan kauyen Luka uban ya mutu kauyen yana nan mutane yana nan haka ake kafa gurare.
To sai a biyo mu cikin shirin mu na hantsi domin jin cikakken rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:40 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Kuma ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe kuke so. Za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a assalamu alaikum. A yau shirin ciki da gaskiya zai duba takaddamar da ke faruwa a bankin al'umma na jihar Taraba. Lamarin da ya kai garfa bankin tare ma da koran masu gudanar da bankin baki daya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Yanzu haka sakamakon dambarwa da ke tsakanin manajan director na bankin microfinance da ke jihar Taraba Malam Nasir Baba da daraktoci da kuma shugaban hukumar saka hannun jari na jihar Taraba Mr. Ezekiel Iliya. Lamarin ya kai ga tura jami'an tsaro su rufe bankin. To sai dai shugabannin da ke kula da harkokin bankin sun shigar da ƙara kotu inda babbar kotun tarayya da ke Jalingo ta ce hanyoyin da aka bi wajen tsige shugaban bankin da kuma ruguza hukumar gudanarwar bankin baya bisa ka'ida. Amma har yanzu babu wani abu da ya canza. Ibrahim Abdulaziz ya zanta da dukkan masu ruwa da tsaki kan wannan takaddama ga kuma abin da ya hada mana.
Yanzu haka harkokin sun tsaya cik inda jami'an sanda ne make gadin bankin al'umma na jihar Taraba wato Microfinance Bank. Lamarin da ya kai jama'a da ke hulɗa da bankin da kuma su kansu ma'aikata ke kokawa na rufe wannan bankin da jami'an tsaro suka yi na tsawon lokaci. Rufe bankin dai ya ko biyo bayan takaddama da ta taso ne a tsakanin shugaban bankin wato managing director Malam Nasir Baba da daraktoci da kuma shugaban hukumar kula da kamfanoni da masu saka hannun jari na jihar Taraba wato Taraba Investment Mr. Ezekiel Iliya bangare guda. Ana dai zargin Mr. Ezekiel Iliya ne da keta dokokin banki inda ya dakatar tare da koran shugaban bankin Malam Nasir Baba da kuma rusa hukumar gudanarwar bankin na microfinance batun da yasa waɗanda abin ya shafa su garzaya kotu inda ko suke kalubalantar rusa su da Mr. Ezekiel Ileyi kuma bayan kare umarnin kotu sai alkali Justice Stephen Pham na kotun tarayya da ke Jalingo ya bada umarnin da aka mai shugaban hukumar tattara ba investment Mr. Ezekiel Ileyi da shi da wasu mutum biyu da ya nada to wai ko me ake ciki a yanzu gare ta bakin shugaban bankin da ake takaddama da shi
sunana Malam Nasiru Audu Baba
to Malam Nasir naga bankin ku bankin al'umma a rufe me ya faru
abin da ya faru wato wani lokaci a 2016 sai gwamnatin jihar Taraba ta ce ta dakatar da ni a matsayin managing director na wannan bankin ba tare da wani dalili ba so daga baya ita gwamnatin jihar Taraba saboda tana da sana wasu zarge-zarge sai ta kafa committee don a binciki banki din committee ta zo ta binciki banki ta mika refer ga gwamnati gwamnati kuma ta samu da wani laifi ita committee bata samu da wani laifi ba
kada da ginin kanta committee bata same ku da wani laifi ba kada da report ne
na hakika na muna da copy na report din wanda ya tabbatar ya wange mai ce su a binciken da suke ba su ga wani abu da muka yi ba ba wani laifi da muke da shi haka a bankin nan to ta mika refer ga gwamnati gwamnati kuma har yau bata yi wani abu akan wannan report ba so daga baya muna zo ne sai muka ga takarda an tura kan cewa an sallame ni aiki ba tare da wani dalili ba sannan kuma aka ce an rusa directorin banki din
wato kuma gudanarwar banki
kuma gudanarwar bankin yawa aka ce su ma an rusa su to muka ce to wannan kuma ba bisa kaida saboda doka bai jidda wannan ba
me doka yace
doka ya ni a matsayina na shugaban wannan banki ita hukumar gudanarwa ita ta nada ni don haka gwamnatin jihar Taraba ba ta da hurumi na cewa zata dakatar da ni ko zata cire ni su darajar su da iko idan akwai wani abun da ya faru su ce sun dakatar ko sun cire shugaban wannan banki don haka su darajoci ko hukumar gudanarwa na wannan banki suke da iko su yi komai akan wannan banki to a ƙarshe wannan bisa ga wannan dalili sai muka tafi kotu kotu ta ce duka abun da aka yi na dakatarwa da kuma cire shi shugaban wannan banki da kuma darajoci duka ba bisa ka'ida
ai na ku samu wannan hukunci wace rana ku a wani kotu
federal high court na Jalingo kamar na shugaban gudanarwa kamar ni na shugaban banki ran shi daga watan dan 8 ga watan 6 2018 sai su kuma na darajoci na hukumar gudanarwa shi kuma ran 4 ga watan 12 aka bada wannan hukunci din to wannan shine abin da yake ci akwai amma su sun yi afili akan wannan hukunci ko kujin da aka bar a kotu su ma'ana su Taraba investment kenan tayi afilin wannan kesin
tarafi ne ke cewa kan wannan takaddama an taba kama ka
da
wata majalisar tsegunta
kwarai da gaske lokacin da federal high court ta bada hukunci akan cewa ni ne halattaccen shugaban wannan banki to naje don ci gaba da aiki na matsayin na shugaban wannan banki sai shi MD na Taraba Investment and Property Limited yace lalle bai yadda zo ci gaba da aiki ba sai ya rubuta petition zuwa wurin yan sanda akan da wasu ƙarayayi ya rubuta ƙarayayi ya kaiwa shi commissioner yan sanda bisa ga wannan aka kira ni don zan bada bayani akan abin da aka yi zargin da su yi da shi akai because a matsayin sa na zargi ni na sai zargi ne na ƙarya to aka kama ni aka kira ni na bada bayani sai kuma suka ƙare ni
to yanzu aka shi kenan kuma kuna nan daren dandam a mukamin ku kenan
akwai doka mu ne halattun daraktoci da kuma MD na wannan banki a yau so duk wani abun da aka ce maka ba bisa ka'ida ba sunansa babu shi
su ma a martanin da suka maida daraktocin bankin sun ko bayyana bace ransu ne game da abubuwan da ke faruwa a yanzu
na Alhaji Yusuf Baba Mu'azu wato zan ce wannan abun takaici da kwarai da gaskiya da abubuwan da ke faruwa tsakanin ainihin banki mu na microfinance da kuma ainihin shugaban banki na investment wato Mr. Ilya Ezekiel farko kukan masu su ne ainihin wato banki wannan CGA wanda muka tuntube ta muka kai wata ainihin wannan kukan mu bacin hakan nan muka ainihin iso ga ainihin NDCI da wannan ainihin kukan mu ma muka ainihin tattauna har yanzu nan muke fada maka fita kisra wanda har mun je kotu muka je ainihin hukumomin da ya dace don ainihin a duba mana wannan matsalolin wanda kotu ta tabbatar mana da gaskiya mu cewa lalle har gobe muna da gaskiya akan wannan al'amura ba ya da iko rusa mu domin shi kansa shi mutum daya da zai zauna office sa ya da zartar cewa ya tara da wata ni shugaban banki wuri kaza na kori ainihin karta shi sai yuba ya sa a makaida na ainihin doka na bankuna
sunana Polycarp Steven Adi, director na Taraba Microfinance Bank. A takaice dai zan ce ba mu ji dadi ba game da abubuwan da yake tafiya a bankin Taraba Microfinance Bank. Wato abin shine ba a so a bi kaidan da aka shimfida game da hanyar da za a soya directorci ko a gudanar da ayyukan bankin. Wannan abu ya sa ba mu ji dadi ba kwarai da gaske. Mun riga mun baya da mahukunta da ya kamata abubuwan da ke tafi a wannan bankin mu na Taraba Microfinance Bank. Central Bank suna da sane, NDIC na da sane, har ma mun je kotu akan warware matsalan su ne, su waye ne daraktocin wannan bankin, an kotu ta ba mu nasara. Amma shi shugaban kamfanin hannun jari na investment na Taraba baya so ya bi doka, baya so ya bi abinda kotu ta zatar. To shine matsalan da muke ciki kenan.
Kawai yanzu na koji ta bakin shugaban hukumar Taraba Investment din Mr. Ezekiel Iliya, wanda ko a cikin fushi ya ce ma ba zai ce ufan ba.
My brother, let me tell you, I've given my response to the internet code and deficit.
Dan uwana, bari na gaya maka, na riga na bayar da martani na a shafin yanar gizo. Ka je ka duba ka gani, zaka ga duk abinda na ce. Ban da wani abu da zan sake faɗa akai.
I don't have anything to talk again.
Ya ko zuwa yanzu, gwamnan jihar Taraba a Kedare Disan Isiyako, ta bakin hadimansa ta fuskacin harkokin yaɗa labarai da kuma na siyasa, ya ce ko ba zai ce komai ba tukunna tunda wannan batu fana gaban kotu, yayin da ko a bangare guda rundunar 'yan sandan jihar ke cewa ne za ta ci gaba da rike bankin domin tabbatar da doka da oda. Ko da yake mako zuwa yanzu, an zura ido ne a ga mai babban bankin Najeriya ta CBN za ta ce dangane da wannan batu. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Jalingo a Najeriya.
Taƙaddamar da ke wakana kenan tsakanin shugaban kamfanin zuba hannun jari na jihar Taraba da masu gudanarwa a bankin al'umma na jihar Taraba. Za mu ci gaba da sa ido kan wannan lamari. Da wannan ko muka zo ga ƙarshen shirin, sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Abdul Aziz, ni Sarfi Hashim Gumal ke cewa sai mako mai zuwa, mu kasance lafiya.
To da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana jiya Lahadi cewa Amurka ta yi wata 'yar takaitacciyar tattaunawa ta tsawon kwanaki 7 da kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan, wanda ka iya kaiwa ga rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyar 'yan tawaye a wannan makon. Cibiyar hana yaduwar cutuka ta kasar Koriya ta Kudu ta ce mutane 113 daga cikin 120 sababbin kamuwa da cutar coronavirus sun fito ne daga birnin na hudu mafi girma, wato Daegu da ke waye. Kungiyar ta'addanci nan ta Al-Qaeda rashin yankin ruwayen kasashen Larabawa ta tabbatar da rasuwar shugabanta Qasem Al-Rimi. A cewar rahoton wata kungiyar tattara bayanai sirri jiya Lahadi, tun a farkon watan nan shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa an kashe Al-Rimi a wani hari da Amurka ta kai kan yakar ɗan ta'addan Yemen, inda Amurka ta sha jefa makaman yaƙi kan 'yan kungiyar ta Al-Qaeda cikin shekaru da dama. 'Yan ta'addan ta da ƙayan bayan na Yemen da na nasaba da Al-Qaeda na Osama bin Laden, wanda Amurka ke ganin na daga cikin kungiyoyin 'yan ta'adda mafi hatsari a duniya.
To madalla masu sauraro, anan muka karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za kuma iya zata shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha da Sule da ta gabatar da shirin da kuma Cibahiro Jedo ne wanda ya bada umarni, dan ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook, ni Sarfi Hashim Gumal ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan. Assalamu alaikum.
Afrique, le monde aujourd'hui.